Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana akan mitoci 19.31.49 da kuma 60 sai kuma kilohertz 1,530 a matsakaicin zango. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger kuma za a iya kama mu kai tsaye ta tasoshin FM na radio amfani da Sarauniya da Fara'a da Nomad da Dalol da kuma Niyar muryar Arewa. A Ghana kuma ana iya samun mu a Alpha Radio kuma si kai kuna ma iya kama mu kai tsaye ta hanyar sadarwar internet a sashen hausa.com ko kuma voahausa.com. Jama'a assalamu alaikum, barkamu da asubahin ranar talata 15 ga watan Mayu shekara ta 2018. Ibrahim Kalmasi Garba ne da Mahmud Lalo da sauran abokan aiki ke farin cikin kawo muku wannan shirin daga nan birnin Washington DC. Kafin ku ji abin da ke taskar mu, ga kanin labaran.
Manyan kasashen duniya na ci gaba da Allah ware da matakin da Amurka ta dauka na mai da ofishin ta birnin Kudus, yayin da Falastinawa da dama suka mutu a rangamar da suke yi da dakarun Isra'ila. Kungiyar Tarayyar Turai ta ce wankin hula na so ya kai Burtaniya dare a yankurin da take yi na ficewa daga kungiyar. Sannan jam'iyyar hadaka ta fitaccen malamin Shi'an nan Muqtada as-Sadr ta fara jin kamshin nasara a zaben ƴan majalisar da aka gudanar a Iraki.
To kanin labaran kenan. To ko shin hukumar EFCC za ta iya danko gaggan barayin da ke boye dumbin dukiyar Najeriya a kasashen waje kuwa?
Zamu yi, na ga maka ba wani wanda zai tsira.
A Niger kuma an fara shari'ar yan rajin da ke adawa da dokar haraji ta shekara ta 2018. To ko me yasa suke ta zakewa?
Cikin halin da muke na talauci, ya kamata a ce gwamnati ya sauƙaƙa gani.
To kamar kowace ranar talata, Aliyu Musafan Sakkwato na tafi da shirin sana tsaka mai wuya, amma duk waɗannan sai fa an sha labaran duniya.
To jama'a assalamu alaikum. Falastinawa da dama ne suka rasa rayukansu, kana wasu sama da 2000 suka samu raunuka a rangamar da suka yi da dakarun Isra'ila akan iyakar zirin Gaza, yayin da dubban masu zanga-zanga suka yi tabore kan buɗe sabon ofishin jakadancin Amurka a birnin Kudus. Yayin da jami'an Amurka da na Isra'ila suke ta shagulgulan buɗe sabon ofishin diplomasiyyar na Amurka a wani yanki da bai kai nisan kilomita 100 daga wajen shagulgulan ba, an yi ta fama da gumurzu. Dakarun Isra'ila sun ce akalla masu zanga-zanga 40,000 ne suka fito, yayin da jami'an kiwon lafiya na Falastina suka ce an kashe masu zanga-zanga 52 sanadiyar harbin bindiga da amfani da hayaki mai sakwalla. Wannan rikici shine mafi muni da ya auku a yankin na Gaza tun bayan yakin da aka yi da Isra'ila a shekarar 2014. Yayin buɗe ofishin jakadancin na Amurka, an nuna shugaba Donald Trump a wani sako na hoton bidiyo inda ya kira birnin na Kudus a matsayin babban birnin Isra'ila. Shi kuwa Prime Minister Isra'ila Benjamin Netanyahu ya ayyana cewa mun zo birnin na Kudus kuma mun zo kenan. A wani bangare kuma, da yawa daga cikin kawayen Amurka tare da abokanan hamayyarta sun soki matakin buɗe ofishin jakadancin na a birnin na Kudus, suna masu cewa matakin zai ƙara rura wutar rikicin da yankin Gabas Tsakiya ke fama da shi. Kakakin Prime Minister Burtaniya Theresa May ya ce ba mu amince da matakin da Amurka ta ɗauka na kai ofishin jakadancin ta zuwa birnin na Kudus ba, tare da ayyana shi a matsayin babban birnin Isra'ila gabanin a cimma matsaya ta zaman lafiya ta ƙarshe a yankin. Shugaban Faransa Emmanuel Macron shi ma ya Allah wadai da rikicin da ya ɓarke a yankin Gaza, inda dakarun Isra'ila suka kashe fararen hula Falastina sama da 50. Yana mai cewa dama ya sha gargaɗi kan abin da ka iya biyo bayan matakin da Amurka ta ɗauka na ayyana birnin na Kudus a matsayin babban birnin Isra'ila. Ministan harkokin wajen Rasha Sergey Lavrov ya ƙara nanata ƙin amincewarsu da matakin na Amurka, yayin da yawa daga cikin shugabannin ƙasashen Larabawa su ma suka soki matakin, inda har Prime Minister Lebanon Saad Hariri ya kwatanta lamarin a matsayin takalar faɗa. Shi kuma ministan harkokin wajen Iran Muhammad Javad Zarif ya ce wannan rana ce ta abin kunya. Ita ma Saudiya ta yi Allah wadai da harin bindigar da aka rika kaiwa akan Falastina a yankin na Gaza, amma ba tare da ta ce ufan ba kan buɗe ofishin jakadancin na Amurka. Kungiyar Tarayyar Turai ta EU ta gargaɗi Burtaniya cewa lokaci na so ya ƙure mata a ƙoƙarin da take yi na cimma matsaya kan ficewarta daga kungiyar nan da lokacin hunturu. Tana mai ƙoƙarin ganin cewa ƙasar ba ta yi ficewar gaggawa ba a watan Maris ɗin baɗi, lamarin da ke ƙara nuna matsi ga Prime Minister Theresa May. kodake kakake me ya ce abu muhimmanci wato abu muhimmi shine yadda za a fice ba tare da samun kuskure ba a maimakon a ce an maida hankali akan cimma wa'adin da aka shata mai jin ragamar kucewar kasar ta Burtaniya daga kungiyar ta EU Michel Barnier wacce yar asalin kasar Bulgaria ce ta faɗa wa ministocin kungiyar su 27 a wani taro da suka yi a Brussels a jiya Litinin cewa ba a sami wani kwakwaran ci gaba ba a tattaunawar da ake yi da hukumomin London tun daga watan Maris. A wani lamari na daban kuma da ya shafi kasar ta Burtaniya, Yarima Hari wanda shine na biyar a jerin masu jiran gado a masarautar Ingila a ranar Asabar mai zuwa ake sa ran za a ɗora aurensa da wata 'yar wasan kwaikwayo na TV a Amurka wato Meghan Markle. Rahotanni yana cewa mahaifinta ya ce ba zai halarci auren ba inda zai ba da 'yarsa bisa al'ada. Labaran da zuwa muku ne daga nan sashin Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Dubban marasa galihu da masu ɗaukan ƙaramin albashi da masu fafutuka tare da shugabannin addini a duk faɗin Amurka sun farfaɗo da wata fafutuka ta marasa galihu wacce gwagwarmaya ce ta fararen hula da Reverend Martin Luther King Jr. ya faro tun shekaru 50 da suka gabata. A wannan shekara za a kwashe kwanaki 40 ana zanga-zanga a sama da manyan biranen jihohin Amurka 30 da kuma babban birnin ƙasar na Washington. Manufar farfaɗo da wannan gwagwarmaya ita ce a yaƙi talauci da kuma bambancin samu da suka samu asali shekaru 50 da suka gabata. A shekarar 1968 Martin Luther King Jr. ya kafa wannan fafutuka wacce ta tattaro jama'a masu al'adu da addinai daban-daban bayan da ya gane wa idansa yadda ake fama da yunwa a garin Marx dake Mississippi kusan kilomita 113 a kudancin birnin Memphis na jihar Tennessee. A lokacin ne ya shirya wani tattaki na marasa galihu da aka yi a nan Washington inda suka miƙa buƙatar neman a kyautata rayuwar jama'a da kuma ƙarin albashi. Masu shirya gangamin na yanzu sun ce har yanzu ba a cimma muradin abin da ya sa Reverend King ya kafa wannan haɗaka ba. Ga dukkan alamu haɗakar jam'iyyun siyasar da malamin shi'an nan mai yawan sukan Amurka Muqtada as-Sadr ta doshi samun nasara a zaben 'yan majalisar dokoki da aka gudanar a Iraki yayin da aka kusan kammala ƙidayar dukkanin ƙuri'un gamayyar jam'iyyun mai hankoran ganin an samar da sauyi ta as-Sadr na kan gaba da yawan ƙuri'u a yankuna 6. Yayin da kungiyar da kwamandan mayakan sa kai ta Iraki Hadi al-Amiri ke biye da ita da yawan ƙuri'u. Prime Minister Haidar al-Abadi da ke kan mulki wanda kuma yake samun goyon bayan Amurka na biye da abokanan hamayyarsa inda kuma ya yi kira da 'yan ƙasar ta Iraki da su amince da sakamakon zaben da za a fitar. Ɗaruruwan magoya bayan as-Sadr sun yi ta nuna farin cikinsu a kan titunan birnin Bagadaza bayan da aka bayyana wani kashi na sakamakon zaben da aka yi. Wasu dai na kwatanta wannan al'amari a matsayin sabon babi a rayuwar jama'a ƙasar ta Iraki yayin da wasu ke bayyana shi a matsayin ƙarshen badakalaccin hanci da rashawa.
To labaran duniya aka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a daga nan birnin Washington. To bari mu fara yada zangon daga babban birnin tarayyar Najeriya Abuja inda aka yi wani taron hukumomin yaƙi da almundahana na ƙasashe rainon Ingila inda aka bayyana cewa manyan barayi na ɓoye dala biliyan 50 na Afirka a ƙasashen yamma a duk shekara. Nasiru Adamu Elikaya gare ka.
Enable repatriation of proceeds of corruption. Now the effective implementation.
Mataimakin shugaban Najeriya Yemi Osinbajo ya ce yaki da cin hanci ba zai kammala samun nasara ba sai an samu nasarar daura kudaden kasashen Afirka da aka sace aka boye bankunan Turai ba tare da gindaya wani sharadi ba. Yana mai cewa duk shekara Afirka na hasarar dala biliyan 50 kan cin hanci. Osinbajo na magana ne a taron shugabannin hukumomin yaki da cin hanci na nahiyar Afirka na kasashen da Burtaniya ta yi mulkin mallaka da aka gudanar a Abuja. Osinbajo ya ce ya zama wajibi kuma ya yi amfani da kudin da aka dawo da su din dan amfanin al'ummar kasashen yadda ya dace.
Isolated and rejected by
shugaban hukumar yaki da cin hanci na kasar Namibia Paulus Noah ya ce akan maida jami'an yakin saniyar ware a cikin al'ummar su. Yana mai nuna fargabar za su ma iya rasa ransu amma duk da haka ba za su yi kasa a gwiwa ba. Tsohon shugaban mulkin soja na Najeriya General Yakubu Gawan ya ce zamanin su ba wannan illar. Yana mai ba da shawarin bunkasa albashin ma'aikata don hana su zuba ido kan kudin da za su zama na haram.
Muna tsoron Allah a lokacin dukan muna tsoron tsoron Allah, ko kai head of state ne, ko kai permanent secretary ne, ko kai commissioner ne, duka muna tsoron Allah, kuma mun yi alƙawari ba za mu zambace mutanen Najeriya ba.
Tsohon shugabar hukumar yaki da cin hanci ta Najeriya Farida Waziri ta nana ta salon da ta so ta dauka na bincike lafiyar kwakwalwar masu almundahana.
Domin abin yakan ba mamaki inda wani zai sata kudi ya je America ya siya gida, ya je London ya siya gida, ya je Dubai ya siya gida, ya je South Africa ya siya gida, sai je ce investment ne. Kan samani wannan kanshi daidai ne kuwa, ga yanwanci ba su da ruwan sha, don mai hankali ba zai taba irin haka ba.
Mukaddashin shugaban hukumar yaki da cin hanci na Najeriya Ibrahim Magu ya ce ba ma fara ganin irin dirar mikiya da hukumar sa za ta yi kan waɗanda ake tuhuma da zarmiya ba.
Mutane suna zuwa za su sake nan su je su boye a Ghana for instance, ko Sierra Leone, ko Guinea Bissau. So yanzu barawo ya sake nan ya tafi can, atake za a je a dauko shi, ba wani dogon turanci a ce.
Din mutane sun ce sun koyi abubuwa daga Najeriya na yaki da cin hanci da rashawa. Ya ka ji a ranka?
A dadi mana, amma ba su ga komai ba tukunna yi, ba mu fara ba tukunna.
Wannan aikin da kai Magu kana nufin ba fara ba?
Gaskiya amma za mu yi, na ga maka ba wani wanda zai tsira.
Hukumar EFCC ta nuna hotunan mutanen da take tuhuma da zarmiya da rubuta biliyoyin naira ko dala da suka wawure karkashin hotunansu. Hakanan ma da 'yan damfara masu kera dala ta jabu da kuma bokaye masu taimakawa barayin biro da layu ko lamura irin na Sid Dabaru. Tsohon shugaban Afirka ta Kudu Thabo Mbeki ya halarci taron da ya samu shaidawa sauran kasashen Afirka da Burtaniya ta yi mulkin mallaka. Nasiru Adamali, kamarar Amurka daga Abuja, Najeriya.
To a gaida Nasiru, yanzu kun bari mu kada jamhuriyar Niger, inda aka fara shari'ar 'yan raji masu adawa da dokar haraji ta shekara ta 2018. Sulaiman Munabarma, gare ka.
Da shugaban kungiyar MPCR Nuhu Arzuka ne kotun ta birnin Yamai ta bude zaman sauraron jami'an fafutukar da aka cafke saboda zarginsu da gudanar da haramtacciyar zanga-zanga. Dama dai a ƙarshen makon jiya lauyoyin da ke kare waɗannan 'yan gwagwarmaya sun nuna damuwa akan yadda ake jan ƙafa wajen so mu gabatar da su gaban alkali domin sanin zahirin laifin da ake tuhumar su da aikatawa. Sabili kenan da waɗannan lauyoyi ke kallon matakin kotun na wannan Litinin tamkar wani ci gaba, in ji mai magana da yawunsu Maitre Cisse Umaru Abdulsalam.
Ina shi dai sun ji wannan kiran da muka yi tunda dai mun yi zancen gashi landi da jihar sun fara kawo mutane duka dai bisa kan harkar marshin nan ne. Amma da yake kun san akwai abin da muke cewa secret instruction, ba ne muku dogon bayani bisa kan abin da a cikin dusi. Yau dai an kawo Nuhu Arzuka juji ya saurare shi lahin da aka ce ya yi din, an zo a mishi tambayoyi bisa kan shi ya ba da amsa. Yau kwanakin baya mun ce ba mu amince ba da jujin da aka ba wannan dusi. Yau an kawo wani juji daban, ba a ce ba an amshi dusan gaba ɗaya hannu wancan, amma dai wani daban ne aka kawo sauran Nuhu Arzuka.
So ma gabatar da waɗannan jami'an fafutuka a gaban shari'a wani mataki ne da ya faranta ran takwarorinsu irin su Abdul Nasir Saidu na MPCR. Hassan Lima ya ce abu ne da ke ƙarfafa masu gwiwa a ci gaban kokowar da suka sa gaba.
Mu ba mu tsoron zuwa gaban shari'a, mai abin da muke zuba mu so a yi ma ita kuma shari'a karen tsaye na takata. Mai babban kokowar da muke ta ita ce ita wannan haramtacce dokar wanda muke kira da babban murya har ranar gobe ga gwamnatin nan, wanda muna so ya dauki matakai a ga an kawo musu gyaran huska, saboda mun yi imani abin da suka kusan nan ya zamanto zai cutar mu rayuwar 'yan ƙasa cikin halin da muke na talauci. Ya kamata a ce gwamnati ya sauƙaƙa gani.
Bayan da suka gama amsa tambayoyin alƙali, a mayar da Nuhu Arzuka da sauran mutanen da aka damƙe a kan maganar zanga-zangar 25 ga watan Maris zuwa kurkukun Tilaberi, yayin da a wannan talata shugaban ƙungiyar Rotab Ali Idrisa da ke tsare a gidan kasan Filinge zai bayyana a gaban alƙalin kotun Yamai. Kamar yadda aka bayyana wa manema labarai a wani jadawalin da ke nunin za a ci gaba da sauraron jami'an ɗaya bayan ɗaya har zuwa Juma'ar da ke tafe. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.
Haka dai kuma a gaida Suleiman, a shirinmu na hantsi za a ji wannan.
Saboda in babu zaman lafiya wannan taron namu da muke a nan ba za mu yi shi ba. In babu zaman lafiya ko sallar da kuke komin malantarka, in babu zaman sallah ba ka sallah. Kuna ganin abin da ke hawarsu wasu tukuna. Mutane da kuke gani suna yawo da kayansu a ka, suna da gidaje da mata da iyalai irinmu a dacan, amma yanzu bai faru saboda rashin zaman lafiya. Yanzu kowa suna ta yawo suna bara, ana ba su abinci a hannu. Jama'a mu yi kokari mu zauna lafiya junanmu, kada mu yi tashin hankali, kada wani siyasa zuwa ba mu gan siyasa. Don Allah, don Allah, don Allah, mu zauna lafiya.
Sai a kasance da mu a shirinmu na hantsi don jin cikakken rahoton. Yanzu kan bari mu koma gefe guda. Aliyu Mustapha Sokoto ya gabatar mana da shiri na gaba.
tsaka mai wuya.
Jama'a barkanku da wannan lokaci da sadonmu da ku a nan sabon shiri na tsakan mai wuya. Bari mu fara da maganar doguwar wasiƙa nan da aka ce wasu jigogin yan jam'iyyar APC wacce ke mulkin Najeriya sun rubuta cike da korafe-korafe har ma da yankawa ita jam'iyyar da shugaban Muhammadu Buhari wani takaitaccen wa'adi.
Yan sabuwar PDP da suka narke suka shiga APC mai mulki gabanin zaben 2015 sun rubuta takarda don neman ganawa da shugaban Najeriya Muhammadu Buhari a wa'adin kwana bakwai don ambata korafinsu na rashin damawa da su a jam'iyyar ko ma rashin gode gudumawarsu daga shugaba Buhari. Shugaban sabuwar PDP Kawu Baraje da sakataransa Wala Gunshoye Oyinlola su karanta ba hannu kan takardar. Takardar ta ce gwamnoni biyar na sabuwar PDP a lokacin da wasu tsoffin gwamnoni kamar Danjuma Goje, Adamu Aleru da Wala Gunshoye Oyinlola sun taka rawa da ita ta kawo canjin da ya ba wa APC nasarar karbe gwamnatin tarayya. Amma duk da haka shugaba Buhari bai taɓa gode wa taimakonsu ba. Sun ma ƙara nuna in ka ɗebe tsohon gwamna Rotimi Amechi da kusan ba a samu ƙuri'u ga shugaba Buhari daga jiharsa ta Rivers ba, 'yan sabuwar PDP ba su da wakilci a majalisar zattarwa ta shugaba Buhari, inda 'yan CPC, ACN, AMPP da ma ABGA kai har ma da waɗanda ma ba su da jam'iyya suka rabe muƙama. Sanata Suleiman Hunkuyi ya fito ƙarara ya ce matuƙar ba a gyara ba za su fice daga APC.
Mun ja layi mun gaya wa maga ba ta na APC idan suna son ayi APC tare da jama'a ayi gyara wajibi dole. Idan ba ayi ba ko ba a son ayi to shikenan in ka zuba ruwa tudu kwari yake gangarawa ya kowa. Ba za mu rasa wuri ba domin mun tabbatar harka ta demokradiyya a Najeriya ta fara nuna.
Lamido Umar Cikaire ya shigo APC daga PDP bayan an kafa gwamnati. Shi ma ce guguwar Buhari ta riga ta lafa.
Karni mummukan daman daga Aminu Kano sai shi a wajen karbuwa wajen jama'a haka Allah ya yi. Amma wallahi yanzu a ƙasa yadda jama'a suke babu guguwar babu su za a sha wahala. Mutane gashi na wanda bai kamata su kalle daga APC ba suna ta kokari suna ta shiri kuma zai faru. So za a kare da kwance uwa kwance.
Yanzu za a iya cewa ta sakataren CPC ta shugaba Buhari Buba Galadima baya ganin APC za ta kai labari.
Waɗanda suke tafiyar da jam'iyyar sun zama sun mumbukuma ba sa ji ga halaka ta nufo su gadan-gadan. Yanzu da kansu suka raba jam'iyyar nan kashi biyu kashi uku a kowace jiha.
Za a jira ga yadda APC za ta iya shawo kan wannan takaddama ko kuwa a'a. Nasura da Malika ya murar Amurka daga Abuja, Najeriya.
Kwaga sheka Nasiru, to a wannan shirin na ƙarshen muhawara da Hassan Maina kai ne shirya mana a Abuja tsakanin barista Aliyu Abdullahi da kuma Isa Tijani, za mu tashi ne da magana irin waɗannan ƙorafe-ƙorafe na manyan magoya bayan shi Buhari.
Barista Aliyu Abdullahi, idan muka duba na ɗan shugaba Muhammadu Buhari, duk da cewa kuma ya fi samun ƙuri'u misali daga arewa ne, bari mu baka misali. Idan muka duba manyan muƙaman da suke cikin wannan gwamnatin guda 21 duka suna jihar Ogun ne. Bayan kuma ƙuri'un Kanawa ya fi na waɗancan Ogun ɗin yawa, me ya kawo wannan? Muƙaman masu lagoda masu maiƙo galibi duka 'yan kudu ke rike da su.
Ba wai muƙamai masu lagoda ba ne suka fi yawa a ƙasashen wato ɓangaren Yarbawa ba, a'a muƙaman da suke ta ɓangaren tattalin arzikin ƙasar nan su ne suke hannun Yarbawa. Shi yasa ake tunanin kamar masu lagoda ne ko GC appointment kake kiransu, a'a appointment ne da ke ƙarƙashin ɓangaren wato economy tattalin arzikin ƙasa suke hannun mutane. Kuma a kudin lai in ka duba shi mataimakin shugaban ƙasa wato Professor Yemi Osinbajo shi ne shugaban kwamiti na ƙasa na tattalin arzikin ƙasa. Shi yasa za ka ga yawancin muƙame da naɗaɗɗaya na wannan ɓangaren za ka ga sun fito daga wannan ɓangaren ƙasan. Wannan mutum jagaba Asuwaju Bola Ahmed Tinubu shi ya kawo mataimakin shugaban ƙasa single-handedly. Sannan shi wannan number two ɗin nan shi Farfesa Yemi Osinbajo shi ne muƙaddashin kawo ko sababin kawo duk wani da yake jagoranta wani hukuma da take ƙarƙashin tattalin arzikin ƙasar nan.
Dan Allah barista ya shi ƙasan Buhari, jana Buhari ya shi ƙasan shi. Dan Allah nake roƙon kai.
Wannan akan record ne? Na san shi tun ina da shekara 14.
A'a, gudumawa ai magana ake akan siyasar neman shugabanci. Mu da kai wani irin guduma me kake ji ne a fito a yi zube ban ƙwarya mana? Wani irin guduma ne wani ya bayar game da tafiyar Buhari da mu bayar ba a faɗa mu? kana son ka maida abun ya zama kaman personal fight but it's not personal kar ka maida shi kaman wani abu ne na maganar da nake yi shine cewar adadin mutanen da suka bada gudumawa daga shekara ta 2003 zuwa lokacin da Allah ya sahale ya yadda aka hauka mulkin ai suna da yawa
barista ina dawo gare ka idan muka duba APC a jami'ance kamar gaba ɗaya ta sa kwayanta cikin kondo ɗaya ma'ana shine kowanne babban dan APC in tashi zai magana Buhari 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 yanzu muqaddara idan muqaddara idan Muhammadu Buhari yace to shi in Allah kai mun budi ya fasa ba zai takara ba baka jin cewar APC a jami'ance za ta samu matsala tunda ba wani shiri da aka yi kota kwana
ban yi tsammanin za mu samu matsala ba dalili na ita jam'iyya ta wuce duk wani mutum shi kadai ko ba kaushi sai aka ce jam'iyya
ya amma wasu na ganin cewar kamar Buhari shine APC kuma APC ita ce Buhari
a wannan magana ba gaskiya bane eh za a ce wa shugaba Muhammadu Buhari shine shugaban wannan tafiya kuma shine kamar jinka na wannan tafiya duk wannan daidai ne amma bara a ce yau idan ba zai takara ba a shekara ta 2019 shikenan kuma jam'iyyar APC ta wargaje kenan
kuma da Isa Tijani dazu kana cewa APC ba jam'iyya bace
ba jam'iyya bace mece ce dama abin da yake akwai ka fi duba da kyau ka gani APC tamfar burgama wanzami ne akwai gashi a ciki akwai reza kai akwai aska duk mutumin da yace da kai shugaba Buhari ba shine APC ba to bai san mai ake ciki ba idan ya zare ta mutu saboda haka mu abin da muke so shugaba Buhari zo ka ci gaba ka tsaya takararka in Allah ya baka ka samu amma kafin ka kai ga hakan yi wa mutane abin da suke so domin su samu karfin gwiwansu goyi bayan ka shine kawai muke magana
Baris Aliyu Abdullahi idan muka dawo kan maganan nadin shugaban hukumar tsaro ta NIA ta Najeriya da aka yi kwanan nan na san kasancewar an yi ta da jijiro akan wannan din da aka yi a tunaninka wannan nadin yana bisa hanya
so sai ma kuwa yana bisa hanya saboda na daya dai ni na imani da duk wani abu da shugaba Muhammadu Buhari zai yi shi ne domin kauna irin ta kasa ba wai son rai ba
amma kuma amma kana sane da koke-koken da 'yan Najeriya suke ta yi
koke-koken kuma duk an ba da amsoshi akan koke-koken
amma koke-koken akwai alamun gaskiya cikin su
babu ai shi ne yake ga maka an ba da amsoshi a cikin koke-koken nan an ce ma dan chadi ne amma an zo an ƙaryata an kawo record an nuna ba dan chadi bane dan Katsina ne kuma nagode shi Kamaran Isa Tijani ma da zai ya faɗa cewa dan Katsina ne ko ba haka ba
Kamaran Isa Tijani kai a matsayinka na shugaban kungiyar 'yan kishin ƙasa ta National Patriotic Front ka gamsu da wannan din an yi shi bisa cancanta
a ba ai ba ban gamsu babba ai ba sai dai kawai idan aka ce karfin mulki to sai kai shiru
me korafin ka
madalla shi magana da barista yake ai ba mu muka ce dan chadi ne ba me yawa magana da yawun shugaban kasa Malam Garba shi yace an haife shi a chadi shi yace shi kuma Amir Fa yace an haife shi a Katsina muka tambaya to wane ne ne yake magana yake fadan gaskiya a tsakaninku maganar da ake yi shine cewar wannan nadi an yi shi ne bisa karfin mulki in akan haka ne to aje amma idan zance ne na cancanta mutumin da ka bar aiki kuma kai heading committee din da aka ce a yi ma wannan gurin garan bawul kuka rubuta kuka ba wa shugaban kasa shawara cewar duk wanda za a dauka ya zama shugaban wannan guri ya kasance director ne daga cikin wannan guri kai ka retire aka dauko ka an yi daidai
bari ga ma a karkashin kunnin tsarin mulkin kasar nan tukuna a sashi na 171 da kuma sashi na 5 in ka hada ka karanta waɗannan tanadi da aka yi zaka samu cewa shugaba Muhammadu Buhari bai saba doka ba kuma abin da yayi yana bisa kan aida saboda gaba daya wato appointment wato naɗe-naɗen nan haƙi yana wuyar shi in ya ga dama yau ya dauko ka ya baka ka zauno
to a gaishe ku malamai kamar yadda muka ce wannan shine ƙarshen wannan muhawara ta shi Barista Aliyu Abdullahi da kuma Isa Tijani saboda haka in Allah ya kai mu rana wata yau jihuri Niger za mu danna
shekara 7 muka shiga cikin harkoki na cin hanci da rashawa kowa sai a Niger ba taba ganin inda ake cin hanci da rashawa kamar cikin shekaru 7 na isuhu
tunda aka yi ƙasar Niger samu yanci zuwa yau ba a samu shugaban ƙasa ba wanda yayi ayyuka wanda shugaban kasa Isu Mahmud ya yi a kasar nan
shekara 7 na rashin iya mulki
tunda shugaban kasa Isu Mahmud ya zo kasar nan ka taba jin an yi kukan yunwa an ce ku ka mun taimako da kasar washe ga yunwa ta samu Niger
shekara 7 na ba a yi bambanta dan dama da na kabewa shekara 7 barawo ya zama Muhammadu Muhammadu ya zama barawo haka muke rayuwa a cikin tafiyan nan
to muna fata za a tsamai zuwa wannan muhawara sabuwa kan Niger yanzu dai muna godiya tare da bankwana ga bakin mu ne yanzu Barista Aliyu Abdullahi da kuma Raisa Tijani da kuma godiya ta musamman ga shi wakilin namu na Abuja Hassan Maina Kaina da ya shirya kuma ya jagorance ta muhawarar a madadin su duka nini Aliyu Mustafa Sakwato a nan Washington DC mun barku lafiya
to a gaishe ku yanzu kuma ga Mahmud ya dawo da labaran duniya a manfa'a takeice
Majalisar dokokin yankin Catalonia ta zabi sabon shugaban yan aware wanda alƙawarin ganin ya ci gaba da fafutukar ganin yankin ya balle daga ƙasar Spain ko kuma Andalusia. Quimtora ya sha da ƙyar da yawan ƙuri'u 66 idan aka kwatanta da ƙuri'u 65 na masu adawa da shi. A majalisar dokokin yankin ta Catalonia wacce take fama da matukar rabuwar kawuna tun bayan da wani zabe da aka yi a watan Disamba wanda yan aware suka yi nasara da ƴar kankanuwar tazara. Sakamakon kuriyar jin ra'ayi ya nuna cewa mazauna yankin na Catalonia da yawansu ya kai miliyan 7.5 sun rabu gida biyu daidai kan ko yankin ya balle ko kuma aka sun haka. Tsohon shugaban yankin Carlos Puigdemont ne ya ce a zabi Tora wanda sabon shiga ne a harkar siyasa. Bayan da aka yi ayyana shi a matsayin wanda ya yi nasara a jiya Litinin, Tora ya ce ɗaya daga cikin abin da zai yi sa a gaba shine ga cewa an mayar da Puigdemont kan mukaminsa na shugaban yankin Catalonia. Palestinawa da dama ne suka rasa rayukansu, kana wasu sama da 2000 suka samu raunuka a rangamar da suka yi da dakarun Isra'ila a yankin iyakar zirin Gaza, yayin da dubban masu zanga-zanga suka yi ta bore kan buɗe sabon ofishin jakadancin Amurka a birnin Kudus, yayin da jami'an Amurka da na Isra'ila suke ta shagulgulan buɗe sabon ofishin diplomasiyyar na Amurka. A wani yanki da bai kai nisan kilomita 100 daga wajen shagulgulan ba, an yi ta fama da gumurzu. Dakarun Isra'ila sun ce akalla masu zanga-zanga 40,000 ne suka fito, yayin da jami'an kiwon lafiya na Palestina suka ce an kashe masu zanga-zanga 52 sanadiyar harbin bindiga da amfani da hayaki mai sa hawaye. Wannan rikici shine mafi muni da ya auku a yankin na Gaza tun bayan yakin da aka yi da Isra'ila a shekarar 2014. Kungiyar Tarayyar Turai ta EU ta gargaɗi Burtaniya cewa lokaci na so ya kure mata a kokarin da take yi na cimma matsaya kan ficewata daga kungiyar nan da lokacin hunturu. Tana mai kokarin ganin cewa kasar ba ta yi ficewar gaggawa ba a watan Maris din baɗi, lamarin da ke ƙara nuna matsi ga Prime Minister Theresa May. Ko da yake kakaki May ya ce abu muhimmi shine yadda za a fice ba tare da samun kuskure ba, a maimakon a ce an maida hankali akan cimma wa'adin da aka shata. Mai jin ragamar ficewar kasar ta Burtaniya daga kungiyar ta EU, Michelle Barnier, wacce yar asalin kasar Bulgaria ce, ta faɗa wa ministocin kungiyar su 27 a wani taro da suka yi a Brussels a jiya Litinin cewa ba a samu wani kwakwaran cigaba ba a tattaunawa da ake yi da hukumomin London tun daga watan Maris. A wani lamari na daban kuma da ya shafi kasar ta Burtaniya, Yarima Hari, wanda shine na biyar a jerin masu jiran gado a masarautar Ingila, a ranar Asabar mai zuwa ake sa ran zai daura aurensa da wata 'yar wasan kwaikwayo na TV a Amurka, wato Meghan Markle. Rahotanni na cewa mahaifinta ya ce ba zai halarci auren ba, inda zai ba da 'yarsa bisa al'ada. Dubban marasa galihu da masu ɗaukan ƙaramin albashi da masu fafutuka tare da shugabannin addinai a duk faɗin Amurka sun farfaɗo da wata fafutuka ta marasa galihu wacce gwagwarmaya ce ta fararen hula da Reverend Martin Luther King Jr. ya faro tun shekaru 50 da suka gabata. A wannan shekara za a kwashe kwanaki 40 ana zanga-zanga a sama da manyan biranen jihohin Amurka 30 da kuma babban birnin ƙasar na Washington. Manufar farfaɗo da wannan gwagwarmaya ita ce a yaƙi talauci da kuma bambancin samu da suka samu asali shekaru 50 da suka gabata.
To masu saurare da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen wannan shirin, sai kuma da hantsi mu sake shigowa yanzu a madadin Mahmud Lalo da ya karanto mana labaran duniya da wanda ya haɗa mana sautin CD da kuma injiniyanmu na wannan lokacin John Ellison, ni Ibrahim Kalmasi Yarba ke cewa sai kuma da hantsi.